الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبودا قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل التمو ميكوا ميكوا ميوان ليرايا مزوى ونن يمتي مي البركة yammacin alhamis 15 ga watan ramadan hijran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 2444 wanda ya daidai da 6 ga watan 4 shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jahar Adamawa domin kokarin fahimtar littafin Allah subhanahu wataala da haskakuwa da haskensa da neman albarka daga wannan littafi mai albarka ta sanadiyar ko ta hanyar karanta ayoyin shi da kokarin fahimtar sa da halartar majalisin da ake wannan ya Allah muna roƙonka ka ba mu duk wata albarkar da kake ba makaranta littafinka amin ya Allah ka ba mu duk wata falala da ni'ima da kake ba waɗanda suka yi riko da littafinka mai albarka koda kuwa mu rukon namu bai kai rukon waɗancan din ba sai dai muna kyautata zato gare ka muna kaunar rahamarka muna kaunar jin kanka kai kuma kai alƙawarin cewa kana nan daidai inda bawa yake zato gare ka ko irin zaton da yake maka muna kyautata maka zato Allah ka bamu kafin mu ci gaba zamu lokin mun lura zamu ga cewa yau 15 ga wata yadda kwanakin nan suka wuce cikin sauri sati biyu ko kwana 15 sun wuce kenan har abada صفحة مطوية معنى تابرمد أرغى أن نديتا تكدرد أرغى أن نديتا بما فيها من خير أو شر أبن دكي تكي واند أكا أيكا تانا الخير كو شر بذاتك أرى داوابا ودن نمكوانا كنزاس داواني سو نا أقبشين أفيلن كياما لو كتند زاكا أبن دكا أيكا تأشي كو شكا بابو saurun kwanakin nan yayi yawa ko baka so ka gane dole sai ka fahimta ko mun zaman ka busy da wani abu dole ka fahimci kwanakin aguje suke wannan yake nuna cewa abinda kake ji ana faɗa na cewa duniya za ta zo ta ƙare tabbas hakan ne abinda kake jin cewa za mu tattara ina mu bar duniyar nan tabbas hakan ne wata rana sai labari yadda ake cewa kuma abinda zai baka tsoro ya tayar maka da hankali shine idan ka kalli saurin kwanakin ka kalli kuma tsabar sakacin mu a wajen aikin alkhairi in ka kalli saurin kwanakin kaga yadda muke baya akan alkhairi kowa bari in bari sai gobe sai jibi sai gata kai ka ce gatar da jibin a hannun mutum suke abun zai kara tayar maka da hankali in ka tuno cewa Allah kadai ya san daga Ramadanan nan zuwa me zai faru waye zai za a yi da shi waye ba za a yi duk an gama wannan an gama lissafi an gama shirya shi so kaga wannan yake nuna maka muhimmancin damar da ka samu kai amfani da ita idan kana da dama rage magana kai amfani da maganar ka wajen zikiri da aikin alkhairi na baki idan kana da dama dan rage bacci saboda me saboda ka shuka alkhairi komun baccinka ba wanda ka taba jin an ce yanzu wane yayi bacci saboda haka ya gama bacci ko duk yadda kai bacci sai ka ka hasali ma wanda yafi bacci yafi yin bacci da yawa to yafi bukatar bacci da yawa haka yake amma idan ka dan rage awa daya ka rage minti 30 ka dawo da ita cikin rayayyun mintoci masu albarka na wannan watan to babu shakka kayi dubara amma bacci ba zai kare ba wani mai hikima yana cewa latanam wartanim fursata dahrik inna tahta turabi nauman tawila latanam karka shagala da yawan bacci wartanim fursata dahrik yi kokari ka fisgo kawa wabci abinda za ka iya kwasowa na kwanaki a cikin rayuwarka sai ya ce inna tahta turabi nauman tawila a ƙarƙashin ƙasa fa bacci mai tsawo yana jiranka akwai bacci mai tsawo ko ba haka ba akwai bacci mai tsawo to wanda zai je baccin shekaru dubbai Allahu alamu Allah kadai ya sani kuma sai aka ce maka ƙarancin alkhairin da aka shuka shi zai hana ka bacci mai kyau a can alkhairi mai yawa da ka shuka kara ya darare ba kai bacci da yawa ba shi yasa kai bacci zai sa kai bacci mai daɗi to sai kai ta bacci yanzu domin wahalar gobe ce wanda ya wahala yanzu domin hutun gobe saboda haka duk wata damar da kake da ita a cikin waɗannan kwanakin kar ka bar ta duk wani aikin alkhairin da za ka iya aikatawa to ka aikata shi in aka zo ana kiran list sunaye ko register ko record ɗin wanda suka yi kaza kana nan wanda suka yi kaza kana nan wanda suka yi kaza kana nan duk wata kofar alkhairin da ka ciro ko ta waya ce sai ka kari bace ta wallahi ko ta waya ce in dai alkhairi da yardar Allah in kai haka za ka ga albarka a cikin rayuwarka kuma ramadana zai wuce ba za ka tuno kana jin nadamar sakaci ba sai dai bakin cikin rabuwa da masoyinka da kuma kosawa ka kara haduwa da shi saboda me saboda bakonka ne da ya zo ka girmama shi ka mutunta shi ka kimanta shi saboda haka za ku rabu ne ba kwa jin daɗi ina fata mun gane wannan shimfiɗa ce mai matuƙar muhimmanci da ya kamata inda a ce baka tuno da wannan ba sai ana ranar 27 da 8 kaga fatar kifar trending ya riga ya kama hanyar ƙarewa amma yanzu daga yanzu in ka taka burki ka waiwayo ka ce kai bari in gyara to a cikin kwana 14 nan ko 15 da suka rage tubni bala'an hasana sai kaga ka yi abu mai kyau abun sha'awa wanda zai cike maka gibin da aka samu a baya ko kuma ya ƙarfafa ayyukan alkhairin da aka aiwatar a kwanakin da suka wuce Allah ya sa mu dace muna roƙon Allah ya tausaya mana ya azurta mu da shuka alkhairi a cikin waɗannan kwanaki laifukan da muka yi a cikin waɗannan kwanaki da waɗanda suka gabata ya Allah da yawa daga cikinsu mun manta da su kai kuma ka taskance su ka san su Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara na'am akramaka Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جاد لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
آية 62 a cikin wannan sura mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, mu'minai na gaskiya, mu'minai waɗanda aka yarda da imanin su, mu'minai masu imani dan asali ba jabu ba, suna da sifofi. Daga cikin sifofin su a zamanin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin da zai zo bayan ka na al'ummomi da za su biyo baya, siffar su ta kai tsaye daga shi akwai amanu billahi wa rasuli, sun yi imani da Allah kyakkyawan imani, sun yi imani da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar imani, kyakkyawan imani ba matsa musu aka yi ba, ba munafunci ba, ba yaudara ba, ba rufe abin da yake datti a bayyana abu mai tsafta a zahiri ba, a'a hasali ma abinda zuciyar take dauke da shi na imani kila ya daran ma abinda yake bayyana. Wannan imani da Allah ne subhanahu wa ta'ala ko da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Akwai wata siffa bayan wannan siffar da ake gane ta a cikin mu'amalarsu da kai ya Rasulullah, mecece siffar ta su, wace dabi'a suka dabi'anci da ita? وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ, أي وَإِذَا كَانُوا مَعَ الرَّسُولِ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ, إِنْ سُكَ كَسَنْتَ تَارَ دَ النَّبِي مَنْزُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَ كَسَنْتَ تَارَ دَ شِي عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ أَكَانَ وَنَ الْأَمْرِ مِهِ مُهِمَّانِ وَنْدَ يَحَدَا سُ وَيَحَدَا سُ الْأَمْرُ بِسَا أُمُرُ وَانِ bisa gayyatar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ko umarninsa cewa ku zo huduba ce ake yi, tattaunawa ce ake yi dan neman ma al'umma mafita, taro ne na neman toshe duk wata kofar matsala da za ta bijiro mu addini ko al'umma. Kowane irin taro ne dai wanda mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyace sahabbansa su zo. To daga cikin siffansu lam yadhhabu hatta yasta'dinu, ba sa tafiya har sai sun nemi izini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shin sun zo ne? Ba a faɗi cewa sun zo ba, ba a ambaci cewa da aka kira su sun zo ba, kawai wa idza kanu ma'ahu suka kasance tare da shi aka ambata tare da shi. Wannan lafazin na cewa sun kasance suna kasancewa tare da shi ba tare da an ce ya kira su ba, yana nuna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun suna son su ga suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ya kira su ko bai kira su ba. Kawai shi yasa aka ce wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami lam yadhhabu hatta yasta'dinu, ba sa tafiya har sai sun nemi izinin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sta'dhanuka li ba'd sha'nihim, idan suka nemi izininka li ba'd sha'nihim ga wani daga cikin al'amuransu ko hidimarsu ko buƙatunsu na yau da kullum, li ba'd ba komai ba, ashe ba komai ne ake neman uzuri akai ba, izini akai ba, akwai abinda in girman shi bai kai girma ba kai ma ka ji kunyan neman uzuri, mun fahimta? Ashe ba kowace bukata ba ce in ta taho gabanka za ka nemi taimakon kowa, li ba'di wani abu ne, ba kowace bukata ba ce in ta taso sai ka ci bashi, li ba'di, mun fahimta? Akwai bukatar da za ta taso kana bukata amma bata kai girman ka ci mata bashi ba sai ka hakura, kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukata ta taso amma bukatar bata kai a nemi izini tafiya domin a tabba, saboda haka sai aka hakura. Ashe ka'idar anan ita ce, ko fa'idar anan ita ce, yana da kyau mutum mai hankali da hangen nesa ya iya bambance tsakanin bukatar da ya kamata in mike mata da bukatar da ko ta taso ba zan mike ba ina nan a zaune sai ta wuce ta sama da bukatar da zan sa hannu a aljihu in ji nawa nake da shi ya kai in fitar mata da tsaba ko bai kai ba duk bukata bace in ka gani sai ka sa hannu a aljihu ka fito da ita duk wanda ya juri sanya hannu a aljihu ya fito da abin da ke ciki dan wata bukata ba tare da fayyace girmanta ba to zai tauna ya san nadama libadi kaida ce wacce take da alaka da rayuwa libadi a cikin family a gidanka ba duk abin da ake bukata ake siya ba libadi mun fahimta ba komai bane kawai tunda muna so mu siya tunda ana so a siya tunda a kudi ya fayyace mecece bukata yar asali mecece bukatar da yanzu ta taso da kun hakura za ta lafa mun fahimta fa idza sa'zanuka li ba'di sha'ni kai ma mai gayyata mai kiran wani ashe ba duk wani abu ne in ya taso dole sai ka kira wani ba li ba'di sai in abu yana da kima yana da daraja yana da matsayi na musamman karkar ka takura ma mutane mun fahimta li ba'di kai gayyata misali wannan sati mai zuwa ka kara gayyata akan babban abu akan karami akan kaza kaga yana da kyau a iya bambance abin da ya fi daraja sai a gayyaci mutane a kai sauran kuma a ba mutane uzuri a kai fa'idha sa'zanuka li ba'di sha'nihim ashe mutane ne ashe suna da bukatu in dai ka yarda da cewa mutane ne su to dole kai musu uzuri domin su ma suna da bukatunsu na yau da kullum a nan akwai darasi mai girma darasin shi ne idan kana tare da mutum to karka cinye masa lokacinsa gaba ɗaya ko da ƙasa da kai yake ka ɗan riƙa ba shi manumfasa ya je shi ma libadi sha'ni idan driver kake da shi kada 24/7 kullum aiki yana da libadi sha'ni ka ɗan ba shi dama to yau ka je kai break je ka ga inna je ka ga yakan da je ka ga kai zumunci je ka zauna a gida ka sha iska yau break ranar hutu ce mun fahimta libadi sha'ni matarka a gida duk da an wajabta mata yi maka biyayya da kaza amma ita ma tana da libadi sha'niha shaks dai tana da yau ta dan fita ta je ziyara taicen kada ka turke komai ba
ta sake
ba haka ba libadi sha'ni a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ake aljanna ake magana ga ta ana ga hango ta amma aka ce libadi sha'ni suna da wasu bukatu kuma ka san ba aljanna ake hangowa a gaban ka sai dai by extension ma'ana by extension in an maka biyayya za a hango ta amma ba dai direct ba irin misali a gaban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ga tana ana jin kanshin ta yanzu sai ka same ta kaga jumla ce da take da alaka da sahabbai amma ta gangaro ta yi mana tasiri a rayuwarku duk wanda kake mu'amala da shi yaro ne yake kula maka da shago yana da libadi sha'nihim shi ma yau sai ka ce sai ya zo ya zauna a shago a to yau zan zauna tafi ka je kai hidimarka sai ya ji daɗi ya san wannan ba mugu makiri ba ne mun fahimta ba wanda bai so ya daga masa kafa ba libadi sha'nihim wannan ana maganar misalin da muka kawo kafin ma a nema ina ga fa'idha sa'zanuka shi din ne ya nema wani yana karkashin ka zai nemi damar ka ba shi dama ya yi wani abu kana da damar ba zai cutar da kai ba amma ba za ka yi ba ka dasa ɗanba ko foundation na ƙiyayya tsakanin zuciyarka da shi matarka duk sanda hidimarka ta taso za ka ce ba ɗaga ƙafa amma in nata ne ita kuma hidimar ta bata da kima. In hidimar iyalan family ta ne da dangin su, hidimar bata da kima, amma naka tana da kima. Wannan ba daidai bane, ba adalci bane. Indai an san cewa abinda za a yi akan alkhairi ne, zumunci ne, kyautatawa ce, to me yasa zaka takura? Ka bata dama ta fita in ta je ta yi zumunci akan alkhairi, ta yi saving energy na farin ciki da murna, sai ta zo ta juye maka a cikin gida. Kwarai da gaske, ai ita receiver ne, tana karbo energy ne da alkhairi da abin nan. In ba a zuba mata ba, rechargeable ce, ana recharging ɗinta, in ba a yi recharging ɗin ba. Saboda haka ba network, ba caji, ba za ka ga haske ba. Saboda haka ku rika duba wata hanya za ku yi recharging ɗin farin cikin iyalanku domin su yi caji, ko kuma ku samu walwala da farin ciki. Fa idza sta'dhanuka li ba'dhi sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum. Wannan yana cike mana fa'idar da ta gabata. Ashe ba kowane izini ne ba kuma ake bayarwa. Ana aunawa, ana dubawa. Matarka tana so ta fita, tana so ta yi kaza, kada komai ya zama na abu da kuma shikenan ratatatata ba kaini. A'a, fa'dhan liman shi'ta, dole a duba a ga wannan abun akwai maslaha, akwai cutarwa, babu damuwa, babu kaza, me za a yi, duk yana da kyau. Fa zalli man shi ta, wannan jumlar ta ka ba wanda ka so dama, afwan, ka ba wanda ka ga dama, ba wanda ka so ba. Ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kuwa wanda ka ga dama. Wannan jumlar a ƙarƙashinta an ɓoye abin nan assessing din situation din, ma'ana auna shi da duba shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ka ba wanda ka ga dama dama, ba kawai da mutum ya ce zan je kaza, to a kai ka je, kai ka zauna kai wannan zan je, a je ka wannan, a dole a ƙarƙashin haka akwai la'akari da yanayi da buƙatar da situation da kuma shi kanshi taron dan me akwai buƙatar da za ta taso, ganin girman taron da ake yi, to ya kamata a kula duk da wata buƙata, in dai ba buƙata ce ta lalura ba. Ina fata mun gane. Fa zalli man shitta minhum wastaghfir lahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ba wanda ka so dama, sannan kuma ka nema musu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Mun yi bayani a kan wannan gabar a majalisin da ya gabata. Amma abin tambaya a nan, shin jumlar tana nufin fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir liman shi'ta minhum ne? Ka ba wanda ka ga dama dama ya tafi ya je uzurinsa saboda maslaha, sannan ka nema ma wanda ka ga dama gafarar Allah subhanahu wa ta'ala? Ko kuwa fa'dhan liman shi'ta minhum daban, wastaghfir lahumullah shi ma daban? Wanne kuke gani? Daban daban, me dalili? Faɗa yi magana, me dalili? Ko sai mun sa kyauta za ka motsa? Me dalili? Ka ba kwakwalwar dama ta magana ba, amsa a wajen wani, me dalili? Ya ce daban daban, ma'ana abinda yake nufi daban daban, fa zalli man shi'ta minhum, ka ba wanda ka ga dama izini ya je buƙatarsa. Amma wastaghfir lahumullah, ka nema musu gafarar Allah ba tana nufin ka nema ma wanda ka ga dama gafarar Allah ba, ma'ana ana nufin duka ka nema musu gafara. Sai ya ce daban daban ne, to naji daban daban, amma me da ne? Ya ce wancan an ce minhum, wannan fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum, a ba shi ne dalili. wannan bambancin minhum da lahum yana da alaka ne da kalmar fi'ilin aiki. Na'am, Ustaz Usman. Yace nema musu gafara, nema musu rahamar Allah subhanahu wataala aka ce dai. To kuma neman ma bayi rahama, rahamar Allah ba a keɓance ta da wani banda wani. Haka ne, amma anan akwai hujjan da ta fi haka bayyana. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da san alkhairi ga kowa. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, mai tsananin kwaɗayin ci gaban ku da samun alkhairin ku kenan a rayuwar duniya ma ballantana a alaƙar ku da Allah. To ba yadda za a yi a ce an ambaci neman gafara ga sahabbansa sai a ce ka nema ma wanda ka so kuma ba gafara, bayan an san cewa yana son kowa da samun rahamar Allah da jin kansa. Ma'ana ansar tana da alaka ne da kallon matsayin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da yadda yake son alkhairi ga al'umma. Kuma ai wannan yana da alaka da inna a'tayna al-kautsar, kamar yadda aka bashi komai mai yawa mai albarka, to wajen san mutane da alkhairi da yawa yake san mutane da alkhairi ga kowa, sannan adadin alkhairin shi ma mai yawa. Fa'dhal liman shi'ta minhum wastaghfir lahum Allah inna Allah ghafurur rahim. Allah mahaliccin sammai da ƙasai, wanda ya kafa duwatsu ya shimfiɗa ƙasa yayi kaza yayi kaza, shine yake baka labari da kanshi, yake cewa shi mai gafara ne mai jin kai. Ba wai mai gafara mai jin kai kawai ba, a'a, mai yawan gafara mai yawan jin kai. Me yake taka maka burki bawan Allah akan hanyar ka ta samun rahamar Allah? Me yasa kake tafiya a hankali? Bayan mai rahama mai jin kai mai gafara shi kuma hannayensa a buɗe suke yana jira ka zo domin a baka gafara, a baka rahama, me yasa za ka yi makan ka rowa ba za ka ga cewa ka shiga da'ira ko cycle ɗin waɗanda za su samu gafarar Allah ba, bayan gashi Allah yana cewa wa rahmati wasi'at kulli shay, jin kaina ya lullube ya gama komai. To kai ya za a yi ka yadda ka ki shiga cikin wannan komai ɗin da zai samu rahamar Allah da jin kansa? Duk lokacin da daga cikin hanyoyin tasirantuwa da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala masu tsarki da sifofinsa masu daraja, duk lokacin da ka ji Allah ya ambaci wata siffa ko suna daga cikin sunayensa, sai kai tsauri ka kalli kanka, kai ina kake wajen cin ribar wannan suna? Siffar Allah la ta tabaddal wa la ta tahawwal, siffa ce tabbatacciya fi haqqihi, a haƙƙinsa subhanahu wa ta'ala. Amma waɗanda za su samu albarkar wannan siffar da suna, ya tafadalun, suna fi samun fifiko, wani a mataki na biyu, wani na bakwai, wani abin nan, to ka duba ka ga kai a ina kake, a wani mataki kake, in za ka yi makanka adalci. Allah muke roƙo ya mana gafara ya mana afuwa. Daga cikin fa'idojin wannan aya mai daraja ta innamal mu'minun, duk da dai mun ambaci wasu daga cikin fa'idojin, amma za mu iya ƙarawa da fa'ida ta gaba, sai mu ce lafazin innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Tabbas wannan lafazin ana magana ne akan sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Idan ya kasance an fuskantar da wannan maganar ga manzon rahama ga sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna cewa an yadda da imaninsu, tsarkakake ne kuma an karbe shi. Wannan yana nuna martaba da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi wani aiki kuma Allah ya karba, kuma an ba su labari an karba a daidai lokacin da kai yanzu baka isa ka nuna mana aiki guda ɗaya dal da kake da tabbacin cewa an karba. Ban sani ba ko shi zai zana da labari wace sallah guda ɗaya da kai wani an sai dai kyauta ta zato. To su ko bayan Allah nan sun yi wasu ayyuka da suna da rai aka ba su labarin an karba, kuma labarin cewa an karban nan ya fito daga wajen mai karba din Allah subhanahu wataala, kuma ya zo a Qur'ani, kuma ana karantawa har abada. Wace irin matsayi martaba ce wannan? Wani irin matsayi ne wannan? Ga irin ayyukan da suka yi nan a littafin Allah da yawa an ambata, kuma an musu stamp na cewa an karba sun samu result. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الذين آمنوا وهاجروا الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وأنن آيوين suna daga cikin ayoyi takaitattu waɗanda ba su da yawa, ba su da tsawo kai a cikin Qur'ani, amma kuma sun haɗo martaba da matsayi na sahabbai da ayyukansu. Duka a cikin waɗannan jumloli tabbatar da cewa abinda suka yi an karɓa ne, an masa stam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ku mushrikan Makka, ku waɗanda ba su yi imani ba, yanzu har kuna kwatanta kanku da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai din kawai kuna in hajji ya zo kuna zuwa ku bada ruwan sha, din kuna dan kulawa da Ka'aba, kuna ganin aikinku da kimar aikinku, in ma an karba kuna ganin ya kai darajar ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ina sai aka fara zayyano aikinsu, aka ce alladina amanu wa hajaru, alladina amanu, alladina amanu wa hajaru fi sabilillah, alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, alladina amanu, waɗanda suka yi imani, wa hajaru suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah, bi amwalihim da dukiyarsu, wa anfusihim da rayukansu, sun tabbatar ko suna tunanin ba lallai su dawo ba, amma suka tafi, sun fito da dukiya ba sa tunanin dukiyar za ta dawo, amma saboda san Allah da san manzansa da san ciyar da addinin Allah gaba, ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen fitowa kwansu da barkwatansu don ɗaukaka kalmar Allah. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم سي الله يجي أعظم درجة عند الله أعظم درجة ودنا سوسك في مرتبة سوسك في قيمة سوسك في متأيين مسمى وجن الله سبحانه وتعالى. الله يجي وأولئك هم الفائزون إذن كان نيما ودنا سوسك موري ودنا aka sallame su sallama ta gaskiya, waɗanda suka rabauta to waɗannan su ne in ji Allah ba a tsaya nan da bayani ba sai aka ce yubashiruhum rabbuhum ubangijinsu yana musu bishara bishara ta ƙauna bishara ta soyayya bishara ta martabawa da darasawa da me yake musu bishara kafin ka san me ake musu bishara da shi to ka tuno girman mai bisharar tukuna yubashiruhum rabbuhum sai aka ce rabbuhum ma'ana mahalicinsu wanda yake ƙaunarsu mai kulawa da al'amuransu bi rahmatin minhu da wata kala ta jin kai ta rahama ta musamman ba ga magarin rahama ba ba rahamar kowa ya sha iska ba rahamar ruwan sama ya sako kowa ya samu ba a'a ba irin wannan ba rahmatin da particularity da one specification na musamman su ne suka cancanci wannan rahamar saboda sun yi wani aikin da ba wanda ya irin shi sai su bi rahmatin jin kai daga ina minhu daga wajen mai sama ba a tsaya nan ba wari buwanin da wata yarda ta musamman wajen najin da aljanna mai girma mai yawa mai fadi mai ni'ima me a ciki lahum fiha na'imun muqim suna da ni'ima dawwamammiyar ni'ima wacce ba ta yankewa har yanzu baka gane ba sai aka ce khalidina fiha abada ni'imar ba za ta yanke ba aljannar ba za ta yanke ba to kada wani ya tunanin to za su fito a khalidina fiha abada in sun shiga babu fitowa har abada wannan an maka bayani ne an kusanto maka da nesa ne domin ka dan fahimta akwai abin da ba za ka fahimta ba menene shi inna allaha indahu ajrun azim Allah yana da wani lada na musamman da ya tana da musu fiye da duk wannan abin da aka ambata a cikin wannan waɗannan ayoyin guda biyu ko uku akwai martaba sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da lafazin da sun fi goma alladhina wannan lafazin na girmamawa ne an kawo shi ne domin a yi bayani akan wanda ake kimantawa alladhina amanu sun yi imani fi'lu madhi sun riga sun yi ashe sun yi an karba kenan ko alladhina amanu wa hajaru sun yi hijira inda ba dan an karbi hijiransu ba ba za a ambace ta anan ba har kuma a biya su ko a faɗi sakamakon su ba kaga na uku kenan martaba ta uku wajahadu suka yi jihadi so jihadi shi kuma da zarar ka ba da gudunmawa ko baka je ba akwai nau'i na jihadi in ka je kuma ko da baka kashe komai ba shi ma ka yi jihadi to su sai suka haɗa bi amwalihim wa anfusihim rai din gashi an yi jihadi da shi sannan kuma da dukiya sai aka ce a azamu an tabbatar musu da fifiko me suka fi darajatan na bakwai kenan daraja da kima a ina inda Allah ko kuma masu daga kafada da nuna ku wasu ne Qurayshawa darajatan inda nas kuna da daraja a wajen mutane waɗanda suke auna kimar mutane based on siffarsu ko dukiyarsu ko abinda suka mallaka ko status ɗinsu su ko waɗannan a wajen mai duka ne suke da daraja ta musamman wannan kuma ita ce darajar gaskiya wa ula'ika isharatun ila uluwi makanatihim wannan jumla ta wajen tara ko goma kenan da take nuna martabarsu an yi amfani da nuni da lafazi da yake nuna nisan wanda ake nuna nuni gare shi mai dalili saboda nisan darajarsa can sama ula'ika can hum su din da ba wasu ba damir al-fasl domin ya fa'idantar da kima da kebance wannan matsayin ta musamman na musamman gare su وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. الله سبحانه وتعالى wanda ya halicci sammai da ƙasa ya dubi wani bawa daga cikin bayinsa ya ce wannan ya more. Allahu akbar. Ayyu manzilatin hadhi, ayyu manqabatin hadhi, ayyu fadl nalu. Wata irin ɗaukaka ce, wani irin falala, wata irin falala ce wannan. Mahaliccin sammai da ƙasa ya ce ka more. Takaitaccen misali a rayuwarmu, shugaban ƙasa ya ce wane ina ƙaunarsa, yana da daraja a wajena ta musamman, ya taimake ni lokacin ina kamfen da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, zan saka masa ban manta da abin da ya mun ba. Duk wanda yake so na in gan shi tare da shi kuma ya girmama shi, kai wane ɗin nan ɗalle ne a wajena. Za a yi rigirgin karɓar nan ban shi ko ba za a yi ba. Da kuna sallah da shi ba ku ɗauke shi kuwa ba, da kun ji shugaban ƙasa ya faɗa haka sai ku ɗan fara. Ko ba haka ba? Wallahi masalul a'la. Wannan na shugaban ƙasa kwata-kwata ba wani misali ne da zai kusa da abin da ake magana a kai ba. A taqribi ne, kusantarwa ne zuwa ga kwakwalwa. To Allah yake cewa wane ya more, wane ya ji daɗi, wane an gama martaba shi da kimanta shi. Sai ka tsaya ka kalli waye wannan ko meye yayi ya cancanci wannan matsayi. Daga bayan wannan fa'ida ta gaba daga cikin fa'idojin wannan ayar, ayar tana nuna mana kamar yadda aka koyar da mu ladabban in ka shigo waje kai sallama, to akwai kuma ladabin tashi daga wajen, shine ka kimanta waɗanda kuke tare, shine ka nemi uzurinsu, ba kawai sai ne ka tashi ka nuna ba su da kima a wajen ka. Mun fahimta wannan gare mu kenan gaba ɗaya, ga a hakkin sahabbai kuma an wajabta musu cewa kada wanda ya kuskura ya ƙara tashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi izini, sai ya nemi dama, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dama fa biha wa ni'ma sai ya fita. Fa'ida ta gaba wannan ayar tana nuna mana cewa ashe kowa yana da muhimmanci a taro. Babu mamaki tattaunawar da ake yi mafitar da za a samu tana da alaka ne da shawarar da za ka bayar, to kai kuma ka fita. To shi yasa ake so in an taru a kan wani alfairi kowa ya haƙura a takaita, a yi tare, a yi gaba ɗaya a tashi. Kila wanda ya fitar nan ya fita da wata fa'ida ko wata shawara mai amfani wacce mutane za su yi asararta. To amma dai yana da matukar muhimmancin an tashi irin wannan zaman makin sai a takaita. Daga cikin matsalolinmu kenan yanzu a wajen meeting ko tattaunawa sai a kashe muku yi, to kaga kai kuma kana da libabi shani ko ba haka ba? So yana da kyau a takaita a tattauna akan abin da zai amfanar da al'umma, a yi a tashi kowa ya ba da gudunmawarsa. Wannan ayar har yanzu tana fa'idantar da cewa babu laifi idan kana da uzuri bayan an gayyace ka wani abu, ko da yana da muhimmanci amma idan uzurin mai girma ne ka gabatar da uzurinka kuma ka nemi hanzari. Wata fa'ida mai matukar muhimmanci mai kima ita ce idan sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam an ce musu kar su bar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama tare da su sai da izini, kuma ba a ruwaito daga wajen wani daga cikin su ya saba ma wannan umarnin ba. To me kake gani halin su ko al'amarin su zai kasance wajen ruko da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi? Za su bar shi zama kawai a majalisa, karku tashi sai da izinin manzo, sai kun nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ina ga sauran abubuwa kuma na sunna na addini da ya zo da shi. Na'am, mu je akara makalla saboda yana da kusa.
La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da wa ya'lamu Allahu alladhina tasalladuna minkum liwada falyahdhari alladhina yukhalifuna an tusibahum فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه
ba mu da lokaci. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da, kar ku sanya, kar ku mayar da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsakaninku kamar yadda kuke kiran junanku, a ku kira shi da martabawa da kimantawa. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada. Allah subhanahu wa ta'ala ya sani tabbas hakika masanin waɗanda suke tashi a cikin lokacin da ake majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya san munafikai waɗanda suke silalewa, ya tasallalo. Wannan silalewa a Hausa kalma ce ta Larabci, silalewa ka dan fita a koye. To ya tasallalo waɗanda suke silalewa a ɓoye, munafukai kenan. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, waɗanda suke saba ma umarnin Allah su shiga taitayinsu a hirɗinsu. An tusibahum fitnatun, duk wanda yake saba ma umarnin Allah, yake kauce ma tafarkinsa, yake safa-safa da addininsa, to wallahi ya ji tsoron masifa da bala'i su faɗo cikin zuciyarsa. Masifar munafunci, masifar kafirci, masifar shakka ma da al'amarin addini gaba ɗaya. Aw yusibahum azabun alim, ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta duniya da lahira ta ishe musu. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ku saurara ku sani ga sako na musamman. Ko kun ki, ko kun so, ko kun yadda, ko ba ku yadda ba, Allah dai shi ne mamallakin sammai da kasai da abin da yake cikinsu. Qad ya'lamu ma antum alayhi, tabbas Allah masanin abin da kuke ciki. Qad litahqiq, irin su qad sami'a Allahu, qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina, qad nara taqalluba wajhika, da me kiran sallah ko me kama da yake cewa qad qamatis salat, ga nan tabbatarwa. To Allah masanin abin da kuke aikatawa, Allah masanin halin da kake ciki ne yanzu. Wannan ayar tana da alaka da farkon sura, an bude da tattauna akan hukuncin mazinata, me ya kamata ya musu a shari'a. Wanda ya tuba, wanda yake aikatawa, qad ya'lamu ma antum alayhi, Allah ya san me kake aikatawa. Ka tuba ko baka tuba, Allah masanin abin da kake kai. Wanda yake ma wani kazafi, qad ya'lamu ma antum alayhi, wanda yake ma wata kazafi, qad ya'lamu ma antum alayhi, wanda yake shan giya, qad ya'lamu ma antum alayhi, wanda yake sata, qad ya'lamu ma antum alayhi, wanda yake cin naman mutane, yake annamimanci da gulma, qad ya'lamu ma antum alayhi, wanda yayi signing akan ƙarya, qad ya'lamu ma antum alayhi, wanda ya dauki haƙƙin wani ya ba wani da sani, qad ya'lamu ma antum alayhi. Duka Allah ya san. mijin da yake danna hakkin matarsa kadi ya damu ma an tumale, matar da take danna hakkin mijinta kadi ya damu ma an tumale. Komai da ka sani, shi yasa aka shimfida ala inna lillahi ma fis samawati gaba daya. To tunda duka san mai da kasai a tafin hannunsa suke, to in an zo an ce an san me kake aikatawa ba mamaki. To ba nan giza ke saka ba, wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima amilu. Ranar da zamu koma gare shi, kowa za a bashi bayani da lissafin abin da ya aikata. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhkhara. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا تكا قيد السافي ذاك ذا duk abin da ka aikata yanzu da kake zaunan nan Allah kad ya'lamu ma antum alayhi da wace niyya kake zauna da wace niyya ni nake magana me muke yi tuka kad ya'lamu ma antum alayhi kuma Allah zai bada bayani والله بكل شيء عليم الله مثلا كومين لا تخفى عليه خافيه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ما ابن ده يبوي ادلمن الله حاسليما با سري وجن الله كاينه كيكي غنين اكوي دري اكوي دوغو اكوي نغو اكوي كذا نعم har mutun yake tunanin in ya kebe a wani daki ba mai ganin shi ko a wani waje ina duk daya ne sawabun minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk daya ne a wajen Allah wanda ya shiga wata kwana wanda ya je ya bari sai da ya je wata kasa sannan ya tabga aikin asha kad ya lahu ma antum ale duka wannan ayar jama'a tana da cin ayoyi masu firgitarwa aya mai yima mutum seti mai canza maka tunani ka shiga taitayinka duk abinda za ka aikata ka tuno da kad ya'lamu ma antum alayhi haƙiƙa Allah ya san me kake ciki ma antum alayhi sannan za a yi baka bayani za a bijiro maka da lissafi za ka gani a kundin ayyukan watara kullum ummatin jafiya kullum ummatin tuda ila kitabi hal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yanziku alaykum bil haqq inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun kowa zai karbi littafinsa Allah ya ce za a ce ma mutane hadha kitabuna yanziku alaykum bil haqq wannan littafin da kuke gani ai dama tuntunan an rubuta shi sannan duk abin da ka gani kana rayuwa ne a duniya lokacin ana rubutawa kuma gaskiya aka taskance inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun ai rayuwar nan ba sha an yi ta ne an wuce ba kawai a'a zuwanka agga zuwanka kasuwa zuwanka kofar lami majalisar da kai tafiyar da kai kasuwancin da kai auren da kai zamantakewa da makwabta abokai kaza komai har a kai furici da kai ina kunna da sansu kuma kuntum ta'malun yanzu da na zauna nan na fara magana ba wanda ya san adadin kalmomin da na faɗa amma zai yiwu a iya sani in aka je aka saurara ana kirgawa amma waye isa ya san da wace manufa na yi to wallahu bi kulli shay'in alim yake da admin yanzu yace na'am wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san da wace manufa admin yace na'am sosai wallahu bi kulli shay'in alim wallahu bi kulli shay'in alim shi yasa jama'a mu ji tsoron Allah mu kokari mu yi kyakkyawar tuba ga Allah subhanahu wataala tabbas mu masu zunubai ne amma kuma Allah mai gafara mai rahama ne mai jin kai balma kushi yake in ka dawowa zuwa gare shi ba wani mai arziki mai tsaba a hannu wanda zai ce ka zo kai ta roƙo na in ka ki zuwa kuma ya ji haushinka wani mai kuɗi ne wani attajiri ne mun anuna mana shi mu je mana ko ka san wani ha wani duk duniya wani ya isa cikin attajirai ya daga hannu ya ce ku zo ku tambayi duk abin da kuke so kuma zan muku kuma ya ce in ba ku zo ba haushi nake ji Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu amma dan adam ba ka tambaye shi yau gobe jibi zaka ga ya fara turnike maka fuska zaka ga network din fuskan shi ya daina kawo ta sosai kowaye shi kuwa ba wai kuma dambe da shi ba kila akwai abin amma saboda ya san abin kararre ne bai da nan da nan zai kare saboda kai yana jin tsoro amma Allah fa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa to da wannan kake mu'amala bawan Allah a matsayin mahaliccinka har yanzu kana jin dardar ka koma gare shi har yanzu tunani kake kana sanya kafa daya ciki kafa daya waje to in baka zo nan ba ina zaka je idan baka yi rayuwa a nan da'irar ba ina zaka je ka samu natsuwa da farin cikin rayuwa kai zunubi a gafarta maka ka roƙa a baka kana da damuwa a yaye maka kana da wata bukata a kai ka inda kake so kuma duka a gama a ce karka damu in ka zo wajen mu akwai matsayi na musamman sai Allah saboda ka mu yi kokari mu kamanta mu koma ga Allah fafirru ila Allah fafirru ila Allah kowa ya tattara inashi nashi cikin hanzari ya koma ga Allah a wajen Allah ake samun natsuwa a wajen Allah wallahi alazim ake samun farin ciki a wajen Allah ne idan Allah ya karbe ka wallahi in duk duniya za su juya maka baya ba kama san su ba ballanta naka damu da matsalar su su suka sani amma idan ba a karbe ka ba a wajen idan duk duniya suka dora ka akan kafada to sun dora ka ne akan kafada lalacewa da tambadewa da nadama ba inda za ka je wajen farin ciki ko natsuwa ko da an samu to na wani lokaci ne kawai a rayuwa Allah muke roƙo ya azurta mu da shiga wannan da'irar Allah ya azurta mu da samun wannan falala Allah wannan rahama wannan jin kai wannan gafara da kamaimaita su a cikin littafin ka mai albarka Allah mun yadda mun yi muna da yaqini cewa haka ka siffanta Allah muna tawassuli gare ka zuwa gare ka bisa imanin mu da wannan sukofin naka da su sunaye masu daraja Allah kai dade mu kai dade ayyukan mu Allah ka gafarta mana zunuban mu kanana da manya ka dace da mu zuwa ga alkhairar duniya da lahira kamar yadda muka ambata wannan shine majalisin mu na karshe gashi kuma mun kai karshen suratul nur duk da dai ayoyin karshen nan guda biyu ba mu ba su hakkin su kamar yadda muka saba ba to amma dai in sarka ta zagaye wuya ko bata gargaro kirji ba sunanta sarka ko na biyu mutane sun ta masu waya masu magana cewa ya za a yi tsakiyar Ramadan haka idan Umara ce ma ai akwai dan sauran kwanaki ko to gaskiya babban uzurin ba Umara ba ce ina da tafiya ne zuwa Turai daga nan ne in Allah da zan abu na so tafiyar kuma ta dole ce ba yadda da iya ba wata mafita so shi yasa da fatan za a yi mana uzuri ni kaina ban jin daɗin barin majalisin a yau shi yasa za ku ga ko yawan murmushi na bai yi yawa ba kuma kai tsaye na ji ba na jin daɗi gaskiya na ji ba na farin ciki kuma ina jin yana da alaƙa da rabuwa da wannan majalisin mai albarka wanda ina jin daɗinsa ina samun annashuwa da walwalar zuci to amma dai muna kyautata ma Allah zato abinda Allah ya rubuta shine alkhairi Allah kuma baya kuskure muna fatan abinda muka samu ya zama hujja gare mu ba hujja akan ba kuma Allah ya dacar da mu zuwa ga aiki da abinda muka ambata daga ni ne magana har kan uwa masu sauraro da masu kallo kuma imam Sheikh Mikail zai ci gaba da raya wannan majalisi ina roƙon ƴan uwa a ƙarfafi wannan majalisin kada a yanke a ci gaba da halarta yadda ake cikan nan sosai to a ci gaba da halarta a ba da gudunmawa kila ba a rubuta sunanka ba a majalisan da suka gabata sai a na gobe da jibi ba ku mamaki kilan niyyar ta dan sirka ta gobe ne da jibo in ka zo zaka zo da tsaftataccen niyya to kaga Allah ne kadai masanin inda alkhairi da albarka take so karmi makanmu karmi sakaci karmi rowar wannan alkhairi ka riga ka saba zuwa dama ba kana zuwa dan wani ne da yake karatu ba kana zuwa ne dan maganar Allah da ake karantawa kuma gobe za a karanta ta jiwa za a karanta ka zo kila ka amfana da fa'idar da gaba ɗaya a majalisin nan baka amfana da ita ba ko kuma ka samu tasirantuwa da wata aya da za a fassara wacce tasirin za ka ci gajiyar wannan tasirin har ƙarshen rayuwarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana kurakuran da muka yi a cikin waɗannan karatuttuka tabbas akwai su Allah muke roƙo ya mana gafara ya canza mana da su zuwa lada abinda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu ladan shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ambace mu abadarsa mai daraja Allah ya hada mu gaba ɗaya aljannal firdausi Allah ya ɗaukaka martabar mu da kimar mu a wajen shi Allah muke roƙo ya ba mu alkhairi fiye da yadda muke roƙo mu ya kare mu daga sharri fiye da yadda muke tsoro wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya kai mu Ramadan mai zuwa Allah ya hada mu cikin aminci da salama da kaunar juna amin Allah ya biya mu kowa daga cikin bukatunsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh